daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio, za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Baharina
tare da ni Zahra Aminu Fage.
Duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau 24 ga watan Maris na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan me yasa matsalar rashin tausayi da yayyawa a cikin al'umma.
Sauraron mu, muna tafa da karin bayani.
A cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da baki a teburin tattaunawar mu.
Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu saurare, ba tare da bata lokaci ba za mu karzaya birnin tarayya Abuja, inda wakiliyar sashen Hausa Shamsiyya Hamza Ibrahim ta samu tattaunawa da bakin namu na yau a teburin tattaunawar mu, inda za ta gabatar mana da su.
Tare da ni akwai malama Najatu Garba Ahmad, masaniya akan halayyar dan Adam, da kuma Ismaila Sha'ibu Narkuta, kwararre akan sha'anin zamantakewar dan Adam. Barka da warhaka malamai. To ba tare da bata wani lokaci ba, a bari na soma da kai malam Ismaila. Idan muka yi la'akari da irin zamantakewa da iyayenmu da kakanninmu suka yi a can baya, akwai amana inda zaka ga koda gidanku ba ɗaya ba, ko kuma addininku ba ɗaya ba, ko kabilarku ɗaya, ana samun amana. Amma a zamantakewa irin na yanzu ana samun karancin amana. Zaka ga makwabci idan yayi laifi, yanzu sai ka gani mutum ya rike shi a cikin zuciya, baka isa ka hukunta din makwabcinka ba, sai ya zama wani abu fada ko kuma abin gaba. Shin a idan matsalar take, idan ma muka kwatanta da wannan abu da ya faru a ƴan kwanakin nan na malamin makaranta wanda aka danka amana aka bashi, ya aikata mummunan laifi na kisan ɗalibarsa, kuma bayan nan ya je nema kuɗin kansa a gurin iyayen ta ba tare da yaji wani hakun ba, shin ala matsalar take?
To, assalamu alaikum. Wato ala kullu halin, idan muka kalla sai mu duba mu ga da farko tukuna, sai mu kalla mu ga al'umman mu take da me kuma janyo har al'umma ta lalace ta koma ta zama inda take yanzu. Wato idan muka duba zamu ga akwai abin da muke kiran societal decay, wanda ala kullu halin zaki ga cewar al'umma ce tana tafi, sai kiga kamar tana samun rauni akan tarbiyyar ta da alaƙar da take shiga tsakanin al'umma, saboda wasu dalilai wanda suke kuma akasarin zaki ga na san zuciya ne. Akwai abin da ake kira societal value, wanda ala kullu halin wannan darajar da ake ba wa dan adam, da muke ba mu junanmu, sai ya zamto dukkan muna daukan ta ba ta da wani muhimmanci a yanzu kamar yadda muke daukan ta a da. Ba dan kowa ba, saboda a zahirin gaskiya diyayen da ya zamto akwai wani abu da mutane suke kokarin samu, in ya to wannan abin yayi karanci bai da yawa, to zaki ga cewar yayin da mutane suke kokarin su ga sun samu wannan abu, suke ga cewar akan samu gogoriyo na kokarin samu wannan abu, sai ya zamto ana samun matsaloli. Alal misali, zaki ga cewar da gwamnati ita take kula da abubuwa, take bada ilimi kyauta, take bada kula da kiwon lafiya da sauransu, zaki samu abubuwan da al'umma suke samu a wurin gwamnati suna da matukar sauki. To amma yanzu sai ya zamto ala kullu halin, saboda yawan ko yawan al'umma ne, ko kasancewa gwamnati ba ta iya bada wannan tallafi fine mai mutukar yawa, sai zunto al'umma kusan akasarin abin da za ta yi da kudi take yi. Da za ka samu idan baka gida, dan makwabcinka ko ya ji ciwo ko na magamanci haka, makwabci ne kuma wani babba da yake kusa, shi zai dauke shi kai shi domin a yi a kula da lafiyar shi. To amma yanzu za ka samu yau dan makwabcinka ne an koro shi daga makaranta, ya taho ya zo gida, baka kallon cewar idan kai kokari kaga cewa ya samu tarbiyya, ba wani wanda yake da alaka da danka, yake da abota da danka, wanda shine zai zanto yake kula da halayyar danka da tarbiyyar shi da sauransu illa wannan abokin nashi wanda abin da yake tsakanin su ya fi tasiri fiye da tarbiyyar da iyaye suke ma yara a gida akan shi to sai zanto kuma suke ga cewa akasari mun sake mun bar ƴaƴan makwabta sun lalace su ne shaye-shaye su ne kaza ba wannan duk bai dame mu ba to sai zanto idan yaran da ya taso ko kuma al'umma da taso a cikin haka sai zanto ba ta cika jin tausayin mutanen da ya zanto su ma sun samu dama a kansu ba to waɗannan abubuwa su suke janyowa sai kiga cewa al'umma a hankali tarbiyya tana lalacewa jin kai yana raguwa tausayi yana raguwa a cikin al'umma amma inda al'umma gabaki ɗaya za su fahimci cewa wannan abu ne mai matukar muhimmanci da ya kamata ka coka kowa ya kawo nashi gudunmawa domin a samu a guri tare a tsira tare amma matsalolin zanto kace iya dukan da yake kanka zaka kare to ala kulli halin wata rana fa kana kallo abubuwan za su hasafa karfinmu
haka to malama na Da'atu idan muka dawo gare ki a kuma muka duba irin halayya ta dan adam wannan abu da ya faru da ƴar yarinya Hanifa ya matukar tada hankalin jama'a har wasu ma suke tambaya shin wannan mutumin ba shi da imani ne ba shi da tausayi ne ko kuma ko da yana da tabin hankali me yake jawo irin mutane suke aikata abu ba tare da sun ji wani shakku ba ko kuma da na sani duba da lokacin da muka gani rahotanni suke ta yawo wannan bawan Allah ya fito karara ya bayyana irin mugun aika-aika da ya aikata akan yarinyar nan wanda wasu suna gani anya kuwa da akwai ayar tambaya a tattare da wannan mutumin da ya aikata shi
kwarai daga sana goyi daban wannan dama in za a dan min afuwa kafin in ansa wannan tambayan bari dan kara dan ba da dan wani haske game da abin da shi dan wani labari na ya ce a dan ban sakon guda biyar abin da nake ganin mutane kowa ba ruwan shi da abin da wani yayi da har zai tsaya ya cikin shi a abin da kai ina ga bai kamata ba kamar da mutanen da ko kalla mutanen da sun yi zama tsakani ga Allah saboda a lokacin babu wani waya ba wani technology ba westernization babu wani abu za a ce ya dauke mu ayawan su ta duk suna guri daya ne ciwon kan wani na wani ne amma yanzu mun zo duniya da abubuwa sun zama abin tsoro wani zai ce a kai babu ruwanka da wancan fa har da ma da Nigeria take ciki abubuwa sun yi wahala ana sace mutane wani ma baka san ma me a bakin shi ba to saboda wannan irin abubuwa ya karanta mutane su ji tsoro sun kara komawa garafi rayuwa a kan shi za su ce sunsu ma kai babu ruwanka da abin da wancan da wancan kusa da kai kai naka ni naka ya damu hakan zai iya yana da shi amma zai iya kuma ba da kyau saboda me wannan tsarin yana kara saka mu kara saboda mutane aka ce mutane a social animals ya kamata a ce ko ba ya ne muna rayuwa a cikin wasu mutane ne da bai kamata a ce kan mu kawai muka sani ba duk da mun san abu ya zama abin tsoro amma kuma har da mu ma din mun koma rayuwa kawai akan waya akan social media da kuma akan abin wayewa back to tambayan da aka mun akan hali to mu masu ilimin wato karantar halayyar dan adam muna kan cewa in yanzu kafin mutum ya daga kafa dole akwai me yasa ya daga kafan ba mu yarda cewa akwai abu kai na faruwa kai haka nan ba kamar ne kika mun akan wasu zaka ga suna yin wasu irin laifuffuka kamar a ce kisa sata na ban al'ajabi zaka ga cewa kai mutum mai imani ba zai wannan abun ba farko me zai iya jawo irin waɗannan abubuwan na farko akwai abu da muke cewa child trauma wato rauni da yaro zai iya samu tun yana karami in mutum bai samu kulawar iyayen shi ba both mama da baba in da ya kamata su tarbiyyantar da shi su nuna mishi su suna mishi bari da daina suna mishi bambancin hagu da dama zai iya samun matsala tun yana karami har ya girma ka imagine a ce yanzu misali a ce yaro da ya girma ba wanda zai gaya mishi ga abin da ya kamata kai shi ko ya san ko ya girma ne kawai misali kawai a ce babu wani gayi kawai tafiya kawai yake a duniya daga nan yana kanan sata yayi ya tafi ya fara shaye-shaye ya fara bin kawai sai har a shiga daga kanan laifi su fara zama babban laifi abu na ɗaya kenan kun ga sai ake cewa iyaye su sa ido because iyaye like parenting is very very important a wajen girman yaro da kuma me zai iya zama akwai wani kwararrenmu ya ce da child is the father of the man wato shi yaro shine baban
mutum
yake nufi kenan yawa saboda wannan yaron nan yana da muhimmanci akan wani irin mutum zai zama in ya girma mutumin arziki ne mutumin banza ne a'a shi mutum kawai da bai ma san me daga shi na ishi ba na daya kenan child trauma na biyu kuma akwai wasu halin rayuwa misali kamar a ce talauci baka san ya zaka yi ba kawai in sort of kai tawakkali da Allah ka ci gaba dogara da Allah kai best ɗinka a'a zuciyar wasu sai ya mutu gaba daya abun duniya ya rufe musu ido ta ji manta da cewa akwai Allahn da ya saka ta annan shi zai iya fitar da su a asisci a ina dole yanzu in ji in ban fita na je ma zaga wasu na justify to in ba mi ba ai to ba kuɗi ne ba kaza ne sai ga an sun fara shiga harkan sace mutane ke su kashe mutun da wannan da wancan abu na biyu kenan abu kuma na uku da mu ba mu magana akai shine zai iya yiwa tabbas mutun yana da rashin lafiyar kwakwalwa ne bambancin normal da like abu da lafiya da mara lafiya karamin abu ne duk abinda a ce mutun zai yi da za a ce ah wannan daidai ne kamar a ce ne yanzu ana zace ku gana shi guda saka socks na saka katan sweater da kula na kulle kunwa na ku ce ah wannan yarin ta lafiya kuwa saboda me sa saboda wannan abin da nayi ba halayya bane da zai daidai da abin da kowa yake a lokacin so in har zan yi to yana signifying cewa kai wannan akwai matsala da wannan yarin she's different same thing da irin wannan abu duk wanda zai irin wannan abu wanda sai ba zai yi akwai fassarar rai ne kai da jin da iya ma mutun yawa amma mafi yawanci za ku ga cewa tabbas yana da rashin lafiyar kwakwalwa ne wataƙila akwai abu da muke cewa personality disorder wato ciwo na hali musamman ciwo na hali wannan ciwo na hali wata sa'i yana nuna tun kana karami amma sai a ce rashin ji ne ko yana labari in yi girma zai daina ba a san da cewa ba actually rashin lafiyar kwakwalwa ne zai bi shi har ya girma za ku ga wata sa'i mutun ya kashe mutun muna gani ana mai interview ya ce eh na kashe zaka ƙara ya ce na taɓa ganin wannan interview ta sace wasu aka kama ta aka ce shi ya zama amince ka ce ba ta yi da dama ba to irin wannan za ku ga ba su da remorse sun yi abu ko a jikin su in ma za a kashe su kuka sani to irin wannan yana nuna cewa suna da rashin lafiyar kwakwalwa sai sa misali a case din Hanifa wasu baka ce za a kai za a mai kusan hukuncin kisa wasu suna cewa a wannan mutumin suna tunanin a kai shi aje a mai gwajin lafiyar kwakwalwa kuma abinda mutane ba su gane ba cewa mu masu yin wannan gwajin ba kai fa zafin mu ce bane mutum ba zai iya yari kamar yana da lafiyar kwakwalwa ba saboda zamu gane in ma mutum yayi ƙarya ne dan yana cewa yana da shi mu zamu gane saboda na'urar da muke amfani da shi muna gwaji akwai inda muke gwada in mutum na ƙarya da zamu iya kama shi ba ka iya kace ai za ka yi pretending ba to zai iya ba rashin lafiyar kwakwalwa ne zai iya ba wannan girman nan da yake bai samu wannan zo da nuna mishi abin da ya kamata ya ga tarbiyyan nan da yake mishi shine har ya bi shi da kuma kawai mutuwar zuciya da hali da Allah ya saka su ba da talauci ko rashin aiki ko wani abu da kuma son zuciya da kuma son kuɗi na abin rayuwa
to a malam Ismaila Kaji a kwararriyar mu abin da ta bayyana ko shin za mu ga cewa al'umma ma na taka muhimmiyar rawa wajen taɓarɓarewar samun ƙarin laifi a tsakanin al'umma ko kuma ma mu ce ma a ina al'umma ta gaza domin bisa ga bayananta da ta nuna mana cewa al'umma na taka muhimmiyar rawa wajen samun irin waɗannan laifuffuka da yake yawaita ma
to idan kika duba kamar yadda ta yi magana akan trauma da dan adam yake samu zaki samu cewa akasari trauma mutum yakan zama traumatized ne yayin da ya zanto idan kamar al'umma duk suka guje shi iyaye sun guje shi ne da uwa bata bashi attention ba uba bai bashi attention ba da sauransu sai kiga ya fara wasu abubuwa na daban wanda yana ganin cewa ta yaya zai nema wa kanshi abinda zai zanto wasu iya fahimtar cewa yana rayuwa ko kuma zai zo koma ya zauna shi kadai maimakon ya fito ya samu ko abokai da sauransu yau idan kika duba kika gani akasar matsalar da muke da ita shine akwai ci gaban da muke da shi amma a gurin mu muna kallon shi kamar ci gaban mai hakari jiya ne idan kika kula zaki ga da iyaye ba sa fata su tafi aiki suna kula da ƴaƴansu idan yaro ma ya je makaranta karatu ne ya dawo za a zai zo ya samu an dafa mar abincin shi zai zauna ya ci abinci za a ba shi za a dafa mar ruwan wanka za a yi wasu abubuwa wanda waɗannan abubuwa yana kallon su a matsayin kulawa ne amma a zamanin yanzu uwa watakila ta tafi aiki uba ya fita ya tafi aiki an bar shi da ƴar mai kula da gida da sauransu so wasu sai zumto daga nan sai zumto yana ganin kamar iyaye sun fara ture shi a gefe ne ba sa kaunar shi wani yaron wasu kuma yaran suna iya fahimtar cewa a iyayen suna cikin wani yanayi ne wanda duk abin da suke nema domin su suke nema to amma idan muka duba ma gani sai kika cewa okay to ci gaba ya zo ta wannan gefen an bar yara sai a ga cewa a bari a bar su su yi kallon TV bari a bar su a siya musu wayoyi da sauransu wani yana kallon fim fina-finan da muke kallo yara za ki ga suna kallon fina-finan kisa yaro ya ga an kashe mutum a wannan film din gobe ya sake ganin shi a wancan film din sai dinga ganin kamar ran da dan adam yake da shi suna nan da yawa saboda haka idan an kashe mutum ba abin damuwa bane za a sake ganin shi a wata rayuwar to irin waɗannan abubuwan sai zumto su ne suke tasiri a zukatan mutane amma kuma me akwai abin da muke kira social and psychological imperialism wanda waɗanda suke waɗannan fina-finan mutanen kasashen turai da sauransu su suna yi ne su gwada ma duniya cewa ga irin karfin da suke da shi na cewa babu wata ƙasa ko karfin economy ikonomi ko karfin abin da ya shafi tattalin arziki ko abin da ya shafi karfin iko wanda duniya za ta fahimci cewa wannan kasar fa tafi karfi na tafi kaza kaza saboda haka duk abin da tace wajibi ne kuma kada to sai zanto akasarin mun koma ana wannan abu social and psychological imperialism ya koma ya zama kamar wani irin mulkin mallaka na wannan zamanin duk abin da yake na kasar ka ne ko na kusa da kai ne kana ganin bai da daraja kamar abin da yake nesa da kai wanda ake yin shi a wata kasar ko wani abu to waɗannan abubuwan sai suka sa ba za ka same su ba sai dole kana da kuɗi a hannunka wanda abubuwa ne masu tsada su kuɗi to mutane sai suka koma sai suka ba kuɗi daraja fiye da komai da ki duba ki gani za ki ga ko makaranta ake ciki za ki ga yadda iyaye suke mutunta malamai yaro zai yi laifi za a je a yi mai fada za a yi kaza 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 amma har iyaye su koma su je su ba malami godiya amma yau idan ka taba dan wani a matsayin ka na malami wanda kake tarbiyar wannan yaron sai ki samu an fara samun matsala ana ta da jijiye waya tsakanin iyaye da malamai to sai ki samu cewar maimakon ya zanto ana bada abubuwan da ya kamata ya zanto tarbiya ce sai ya zanto kuma to wani gefen sai ga cewar an saki abubuwan ba dan kowa ba saboda duk abubuwan da ya kamata ya zanto an ba su muhimmanci a al'ummance ana sake su ba a ba su muhimmanci abubuwan da kuma yara suke kallo suka rike su a zukatansu wanda ba za su iya samu ba sai suka sa suna kokarin su ga cewar taya su kuma za su samu kuɗi su aiwatar da waɗannan abubuwan to waɗannan abubuwan su suke kawo mana kiga yaro a ƙararan shekaru ya shiga harkar cewar a ce ya kawo ko wani sassan jikin ɗan adam a yi mai kuɗi ko a kawo ko ya kawo wasu abubuwa ko kuma ya kashe wani ko kuma ya kama wani ai ba in kika duba ba ma shi wannan malamin makaranta ba kawai ga irin matsaloli da aka samu kala kala wanda an sami yara yan shekara 13 sun kama wani suma sun kidnapping din shi ko ba haka ba wanda kuma suma suna neman a ba su kuɗi ne har su kashe shi ko Kaduna ne ina jin ban manta ba akwai yadda aka samu yara kananan yara wanda ba su kai shekara 20 ba ba su shi shekara 20 ba sun aiwatar da abubuwa irin haka wadanda ga baki ɗaya an koma an maida al'umma ta koma ta ba mawa kuɗi da wasu abubuwa muhimmanci fiye da komai wanda kuma a zahirin gaskiya matsawar zai zamto za mu kalli waɗannan abubuwan da muhimmanci da daraja to ala kulli halin zai zamto kullum za mu dinga ci baya ne ba za mu dinga kallon al'ummanmu da idan rahama da abin da ya dace mu yi musu ba.
Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga Shamsiya ta sake dawowa da bakin namu domin jin cigaban tattaunawar.
To Mallam Isma'il Ha'ilo idan muka duba muka gani malamai akan kwatanta su da cewa su ne ma iyayen mutum idan mutum ba shi da iyaye akan ce malamin ka tamkar uba yake a gare ka to kuma idan in har a misali mahaifin mutum bai yi sauki haƙƙin yara ta a wuyan shi ba tunda ma ko a addinin musulunci kaga yanda aka ce idan ka bi iyayen ka ka bi malamin ka to amma ko sai zamanto dukkan su gabaki daya mu ana samun rahotanni ana samun labarurruka waɗanda iyaye suke kashe ƴaƴan su yara suke kashe iyayensu yanzu malamai suna kashe to gabaki daya ma babu wanda ma zaka ce kowa yana yin karazube menene muka manta da shi ne wanda muka gaza ne wanda umma gabaki daya ta gurbace
to idan kika duba kullun akwai abin da muke ba ma wa daraja wanda admuta a iyaye da kakanni da suka dauki abin da muhimmanci da daraja shine dan adam amma yau idan kika duba kika kalla kullun muna kallon ne mutane saboda wata daraja da Allah ya musu ko ta kudi ko ta wani abu shi muke kallo. Idan kika duba ki gani zaki ga cewa wannan dan adam ne alal misali saboda ko wata kila kabilar shi ko saboda kalar jinsin shi ko saboda yaren shi ko saboda wata dabi'a ta shi sai kiga mutane suna mai kallon cewar bai kai ba ko kuma shi ne yake da tifiko. Alhalin kuma dukkan mu yan adam ne ya kamata mu kalli kowa mu bashi darajar shi daidai yadda Allah ya bashi sannan mu kalli abin da ya kamata ni dan saboda akwai abin da zaka yi ba dan san ranka ba akwai abin da zaka yi domin al'umma ta ci gaba wanda idan ya zanto ka ba kanka fifiko ne kai kadai to a zahirin gaskiya zaki samu cewar gobe zaki ga abubuwan su lalace. Abin da nake so mu kalla a rungure shine yau iyaye da dama akwai mutanen da suna yin aure amma basu kai munzulin su aure ba dan ba san menene aure ba saboda akwai mutanen da iyaye ne amma basu san irin wannan dawainiyar da Allah ya dora musu ta matsayin su zama iyaye ba to sai kiga cewa suna ganin kamar idan Allah ya ba su ƴaƴa ko ya ba su iyali kamar wata dawainiya ce Allah ya dora musu wanda kuma alhalin idan da za su duba su ba abin da ya dace da gaskiya wanda ya kamata ya zanto sun bi shi kamar yadda su ma iyaye da kakanni suka yi da to wallahi zaki ga cewa rayuwar abu mai sauki ne yadda rayuwa take ala kullu halin yadda al'umma suka dauki rayuwa da sauki haka take zuwa musu da sauki idan sun dauke ta da zafi sai ta zo musu da zafi kuma sannan zaki samu cewar akasari yadda da muke ake zuwa a zaunar da yara ana musu tatsuniyoyi da sauransu wanda suke sa musu wani tsoro a zukatansu da wani tausayi a zukatansu saboda akwai tatsuniyar da zaki ga yara kananan yara duk sun fashe da kuka saboda tausayi da ake saka musu a zukatansu akwai tatsuniyar da za a yi yaro ya kasa fita daga daki ya je shi ya kama ruwa ya dawo ba dan ko ba saboda irin waɗannan tarbiyyar da ake kinsa na yara a zukatansu to duk waɗannan abubuwa idan ka kalla yanzu ba a yin su an bar yara sai dai su daga kallon waya su daga yin su TikTok da sauransu social media abubuwan da aka bayyana kenan akai duk abin da ya kamata idan yaro ya kalla iyaye su ce mar wannan abin shine kaza idan yaro ya kalla wannan abin shine kaza a bar shi wannan shine kaza a yi shi wannan shine kaza a kiyaye shi to sai zan fuka gabaki dai mun bar abin yaro sai dai ya tashi shine mastan kanshi shi yake training kanshi shi yake rayuwa da karan kanshi sai dai abin da kuma abokai in ya fita ya fara waye ya fara zuwa makaranta suke kuma dora shi akai to sai zanto duk mun sake tarbiyyar da ya kamata ya zanto mun tafi da ita shi yasa gabaki daya sai zanto a matsayin mu na al'umma wadanda zai zanto sun zo sun zama malamai wanda zai zanto sun zo sun zama iyaye sai zanto kowa ya sake ragamar haƙƙin da Allah ya dora mar da kuma aikin da ya kamata yayi a cikin al'umma wanda al'umma za ta amfana da shi
haka to malama Najatu ki batu akan cewa akwai yanayi ko kuma wani tsari da kuke bi wajen tantance mutane wanda suke da matsaloli a kwakwalwarsu shin kamar irin malamai waɗanda suke da halakin tarbiyyatan da ɗalibansu ko kuma amanar ɗalibansu yake a gare su shin yana da kyau ya zamanto ko kuma a bangaren ku akwai wani sashi ko wani abu da ake na tantance kwakwalwar malamai kafin ma a ba su dama su karantar da yara
to kwarai da gaskiya dai wannan abu ne mai muhimmanci shi sosai wanda bamu taba magana akai ba saboda in zamu duk wanda zaka dauka ka ba ma danka ka ce ya ba mishi tarbiya ko ya koya mishi wani abu ba ka da 100% tabbacin cewa wannan mutumin kai yana ma da lafiyar kwakwalwa kuwa ya yake in yaro yayi wani abu a aji mun ga videos da yawa zaka ga maybe malami ya yi ma wani yaro dukan fitan hankali har jini ya fito daga jikin shi ko irin wannan muhimmanci kaga ma malamin karan kanshi shi ma inki is not stable to wannan gaskiya ba a hannun kowa yake ba illa hannun number 1 su wannan ainihin masu makaranta da suke da makarantu da suke employing kenan malamai su shigo da kuma gwamnati because muna da makarantu su ma na gwamnati misali kamar a ce ne kafin mutum misali a ce zai yi wani abu ko a ce kafin mutum ya aure ko da wani abu dai sai ka sai an maka gwaji sai maka to wannan gwajin ya kamata gwaji har da na kwakwalwa ya kamata a rinka ma malamai saboda me ko da abubuwa da yana faruwa a makarantu ana ma mutum malami yana iya ma dalibi yana ma ɗalibi wani abu mara kyau da bi yana faru kuma hakan zai iya wata kila shi ma an karan kanshi malamin ma ba da lafiyar kwakwalwa kuma he's not stable ko wata kila wani abu na shi kamar tama da mara shi lafiyar kwakwalwa kamar a ce misali a gida ko a wani dangin shi wani abu ya faru an bashi haushi da safe kafin ya shigo aji in ya zo aji shin mutum ne wanda ya san cewa ya kamata ya daidaita motsin ran shi inda abin da yake fuskanta a matsalar rayuwar shi ba zai zo ya tura ma wasu na kusa da shi ba kamar a ce ɗaliban shi saboda zaka ga wasu zaka ga saboda wani abu ba ta sai zaka ga kai su ma su zo kai su mai mutum abin da bai kamata ba. To har yanayin inda zaka iya ka daidaita wannan abun, wato wannan gwajin, in kai gwajin ba lalle bane yana maka cewa wannan mutum yana da ciwon lafiyar kwakwalwa, amma kuma zai yana maka cewa wani bangare da wani bangare ne wannan mutum ya kamata, kai akwai fa matsala fa da ya kamata gaskiya mu muku training. To wato ba ma gwaji kadai za a yi ba, har training za a yi. Ko mutum ba da rashin lafiyar kwakwalwa ba kowa bane yanda ya san cewa inda zai kamata ya handling yaro, ko a'a inda ya kamata like me ya kamata ya dare ko me ya kamata bai da yaro ba. Wasu suna koyi an sa koyi malaman makaranta ne a baki, amma ba sun san karatun akai, amma ba su san ainihin ya za ka yi ta hanyar da ka tafiyar da karatun inda zai kamata da ɗaliban ba. Saboda zai iya yiwuwa shekaran baya da ya wuce lafiya na kwakwalwa abin da ya faru da ni, amma wannan shekaran sai a hankali, zai iya yiwuwa ko ba rashin ciwo ba ne ba, wani halin rayuwa ne ya faru da ni, sai kawai in zo in ga ina son ma in ɗauka fansa akan wani, ko rayuwa ya canja min ga ina son ma in cutar da wani, zai iya yiwuwa. So saboda haka ba kawai ma gwaji ba, har training, wato su ma a koya musu inda za su yi su sassauta like abubuwa suka zo musu haka me ya kamata su yi. Su ma din ai kowa ba wanda ya wuce koyan wani abu, har malami shi ma ya bada shi malami da shi ma zai koya musu kan hanya. To duk wannan abubuwan gaskiya zan ce yana hannun wanda suke da like what is going to say the right din kaman a ce yawa kaman a ce masu makata ko gwamnati ma, because har ai akwai schools din gwamnati da duk gaskiya a Najeriya zan ce nan gurin ko akwai sarrin mu, because dai kun makarantu ne zaku ji an ce ai an ma mutum gwaji, yawanci zaka koi ah wannan mutum yayi ya da ilimin to shikenan kawai ya shiga aji, a'a rab mutum kake mika maka.
To a takeice Malam Ismaila, wanda kare kai mana saboda lokaci.
To abinda zan yi magana akai shine abinda zamu kalla shine tarbiya tana nan sahu-sahu ne kamar sahu biyu uku zuwa hudu. Na farko idan muka duba shine tarbiya ala kullu halin tana farawa ne daga gida, daga gurin iyaye. To idan aka samu tasgaro daga wannan tarbiyar, to akasari akan samu gurbaci al'umma tun daga wannan tsarin. Sannan ta biyu ana samun tarbiya ne daga makarantu, wanda makarantun nan su ne ake tunanin cewa za su tarbiyyantar da al'umma su zama manyan gobe, daga yara kanana da suke har zuwa girman su. Sannan idan muka duba akwai tarbiya ta uku, wanda ita ce tarbiyyar abokai, waye abokin danka. Sannan idan ka kalli cewa abokin danka nan yau idan danka kana son danka ya je makaranta ne, wanda wal Allah kana kokarin zaka ringa biyan abin da ya kai naira 50,000 kudin makaranta, idan akwai abokin shi wanda kaje sun shako da shi, to da sai ka daure ka tura shi wanda yake makaranta ta naira 25,000, ka sa abokin nashi ma a wannan makarantar. Saboda yau in ka tarbiyyantar da mutum ɗaya baka san al'ummar da za su amfana da shi gobe ba, in ka taimake shi ka tarbiyyantar da shi, sai kaga cewa shi ma ya zo ya tarbiyyantar da al'umma. Sannan kuma akwai abin da al'umma ya kamata su karan kansu su yi gabaki ɗaya domin tarbiyyantar da al'umma gaba ɗaya. Nufi na aron gurin shine za ki ga cewar yau idan kowa ya sa halin ko oho akan abubuwan da suke faruwa, to a zahirin gaskiya dukkanmu ne za mu sha wahala. Amma idan zanfu mun tsaya mun duba tsarin yanayin yadda abubuwa suka lalace, to me ya janyo lalace abin nan, sai mu koma mu ga cewar ga abubuwan da suka janyo su nan. Abu kaza da ake ganin shi da daraja, an koma an daina ganin mutuncin shi, an daina koma daina ganin darajar shi. Me ya janyo ba ma ganin darajar shi? Mu koma mana mu sake gwada mu gani ko za a ganin darajar wannan abubuwa. Duk da kasancewar akwai ci gaban da ake gani na su wannan zuwan waya takaituwar da ana ganin cewa akwai takaituwar mu'amala, yanzu ko mu'amala ta yi fadi, wanda in kaga so zaka iya sanin me dabi'ar wancan al'umma take ciki, me dabi'a wannan al'umma take ciki, wanda ya zanto akasari zaki ga yanzu kokarin kwaikwayon wata al'umma da wata dabi'a ta wasu mutane, sai zanto kai ka sake taka dabi'a ta taka al'umma, kana kokarin kama ta wasu, baka kama wata wadancan ka rike ta gamgam ba, kuma takan ka yi sako-sako da ita, sai zanto kai kana tsaka-tsaki, baka rike da taka, baka rike da wadancan, sai zanto gabaki ɗaya al'ummar an kasa sanin ina ma aka ka fuskanta saboda irin samun wannan matsalolin. So ala kulli halin matsawar muna son mu samu abin da muke so, to dole ne fa sai mun sake al'adar wadansu, mun sake tunanin su, mun kama namu tunanin tukuna a matsayin mu kasancewa al'umma. Sannan a matsayin iyaye kuma mu riga duba cewar su waye suke dangantaka suke da alaka da ƴaƴanmu. Idan akwai wasu abubuwa da suke dora su a kai ne wanda ba shi muke so ba, to sai za mu iya ganowa da wuri, amma fa sai matsawar muna kasancewa muna jin ƴaƴan nan a jika, kuma kusa muna mai da su kusa da mu. Amma matsawar zai zanto kai tsakaninka da ɗa kawai, ka siya mai riga ne, ka bashi abinci, ka bashi abin da zai sha, ka siya mar waya don ya kira abokai, ka kai shi makaranta mai kyau a tunaninka da sauransu, ba iya haƙƙin da ya kamata ka sauke ba kenan. Akwai abubuwa da dama da yaro yake bukata, akwai abubuwa da dama da yaranka suke bukata musamman sai kaga cewa akwai wasu iyayen da zai zanto akan fifita wasu iyayen akan wasu ko saboda jinsin su ko saboda a'a yanayin wani abu da suke da shi wanda iyayen suke nuna ba sauran yan uwa sun fi kauna su ma fiye da wadanta to wannan yakan janyo yaro ya ga cewa to tunda ni tun a gida ma ba kaunace ni ba bari in je nan zama mai ta'asa mun a cikin al'umma ma gabaki daya in addabi kowa kamar yadda Najat ta yi magana
muna godiya malamai da wannan dama da kuka bamu a shirin yau da gobe daga muryar Amurka na sashen Hausa da fatan idan muka sake tuntuban ku za ku bamu dama mu tattauna da ku
insha Allah rabbi
jama'a masu sauraro anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau yanzu a madadin wanda ya daidaita mana sauti kuma ya hada shirin baki ɗayansa Daniel Brown tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya.